بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يولي تنين شاهدوا قواتا ربيع الأول hijrar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na da shekara 1417 wanda ya daidai da 29 ga watan July 1996. Ash-Sheikhul Imam Al-Muhaddis Abu Abdurrahman Muhammad Nasiruddin Al-Albani yace al-faslu thamin, fasli na takwas, alamatu husnil khatima, alamomin da ke nuna kyakkyawar cikawa. Ma'ana, akwai wasu alamomi da za su faru gare ka idan ka zo mutuwa, za a gane cewa ka yi kyakkyawar cikawa ko kuma ka cika da imani. Malam ya ce al-mas'alatul khamisa wal 20, mas'ala ta 25, thumma inna ash-shari' al-hakim qad ja'ala alamatin bayyinatin yustadallu biha ala husnil khatima كتبها الله تعالى لنا بفضله ومنه. الشيخ الألباني yace ka sani da cewa shari'ar musulunci mai hikima ko kuma manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wanda yake da cikakkiyar hikima ya sanya wasu alamomi waɗanda suke bayyanannu, waɗanda da su ne ake gane cewa mutum yayi kyakkyawar cikawa. Allah madaukakin sarki ya tabbatar mana da kyakkyawar cikawa saboda falalan shi da kuma baiwar shi. Fa ayyu mamri'in mata bi ihdaha kanat busharatan lahu. Duk ɗaya daga cikin alamomin nan da suka kasance ga wani mutum musulmi, to wannan bushara ce gare shi cewa ya cika da imani. Wa ya laha min bushara, madalla da irin wannan bushara. Al'ula, alama ta farko, nutquhu bishahadati inda al-mauti, a samu musulmi yayi furci da kalmar shahada a lokacin ainihin mutuwa. Ma'ana, mutum yayi furci da kalmar shahada a lokacin mutuwa, wannan alama ce ta cewa ya cika da kyau da imani. Wa fihi ahadith, akwai hadisai akan haka. Al-awwal, hadisi na farko, annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace man kana akhira kalamihi la ilaha illallah dakhala aljanna, wanda duk kalmar shi ta ƙarshe ta zama ita ce la ilaha illallah, wannan mutum zai shiga aljanna. Akhrajahu alhakim, al-imamu hakim ya fitar da wannan hadisi, wa ghayruhu, da shi da wani malamin, bi sanadin hasanin an mu'az, da kyakkyawan isnadi daga mu'az ibn jabal radiyallahu anhu. Wa min tariqin ukhra anhu bilafzin, haka kuma dai har wa yau al-imam hakim ya ruwaito ta wata hanyar daban. Wa min tariqin ukhra anhu, kuma ta wata hanyar daban daga shi mu'adhu, ad-damiru huna ya'udu ila mu'adh as-sahabi al-jalil ar-rawi ar-rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam. Wa min tariqin ukhra anhu ay am mu'adh, haka an samu wannan hadisi ta wata hanyar daban, zai zo ya fitar da malamin da ya faɗe shi, wanda ya ruwaito shi daga wa, shi ma dai daga mu'az, da lafazin cewa ma min nafsin tamutu wa hiya tashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah yarji'u dhalika ila qalbin muqin illa ghafara Allahu laha. Akhrajahu ibn majah wa ahmad wa ghayruhuma wa sahahahu ibn hibban wa sanaduhu hasanun indi kama bayyantuhu fi sahiha. Manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace babu wani rai da zai mutu alhali yana mai shaidawa da cewa babu abin bautawa da gaskiya sai Allah, kuma ni manzon Allah ne. Wannan aqida tana komawa zuwa ga zuciya wadda take da tabbas. Ma'ana, sharadi kenan daga cikin sharuddin la ilaha illallah din, sai ya zama abinda harshen yake fadi zuciyar tana da yaqini da tabbas akan cewa la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah din. Manzo Allah yace duk wanda ya mutu da wannan kalima illa ghafara Allahu laha, sai Allah ya gafarta wannan rai. Akhrajahu Ibn Majah wa Ahmad al-Imam Ibn Majah da shi da al-Imam Ahmad suka fitar da wannan hadisi wa ghayruhuma da waɗansu malaman wa sahahahu Ibn Hibban al-Imam Ibn Hibban ya inganta wannan hadisi ma'ana wannan hadisi sahihi ne a wurin Ibn Hibban wa sanaduhu hasanun amma al-Sheikh al-Albani yace wannan isnadin wannan hadisi mai kyau ne indi a wuri na ni Sheikh al-Albani كما بينته في الصحيحة كما يدنا بينا أتكين سلسلة الأحاديث الصحيحة أتكين لمبا حديثي ندبو بيو دا تريبيو دا سبعين دا تقوص معنى ابن هبان ياكي حديث مطين صحة أما الشيخ ناصر الدين الألباني يا بنت كايا كارفين حديث بيكي صحيح با أما ياكي مطين حسن كاقا أمبا معلمان حديثي بباب إن داكا ساما آدلتي إرموانا ma'ana hadisin da ka kafa hujja da shi wani yazo ya ce wannan hadisi sahihi ne saboda adalci da neman gaskiya sai ka ce a bai kai matsayin sahihi ba hasan ne inda ba in ba dan tsoron Allah ba da sai ka ce ai madalla tunda kamar yana ƙara maka ƙarfi ne akan hujjarka amma abin da ake kallo shine gaskiya ake kallo walahu shahidun min hadisi abi huraira taqaddama fi at-talqin faqrat hamza safatul ashira yace wannan hadisi yana da akwai hadisin da zai ƙara shi da shi ƙara mai ƙarfi wanda ainihin Abu Huraira ya ruwaito shi a cikin ainihin faqara ta al-hamza wanda ya daidai da shafi na 10 wannan shafi na 10 a tsohon bugu kenan domin al-Sheikh al-Albani tsohon bugun ahkamul jana'iz ya dauka akan ta yi waɗannan ayyuka to da suka zo bugawa su kuma basu cancanta shafukan ba shi yasa an yace ka duba shafi na kaza to in ka duba a wannan sabon bugun zaka ga bai yi daidai ba amma in ka duba a tsohon bugun sai ka ga yayi daidai a wannan sabon bugun wannan yayi daidai da lamba na shafi na 19 shine ainihin inda annabi sallallahu alaihi wasallama kamar yadda ainihin aka samu daga Abu Huraira annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa laqinu mautakum la ilaha illallah man kana akhira kalamihi la ilaha illallah inda al-mauti dakhala al-janna yawman min ad-dahr har dai zuwa karshen ainihin hadisin mun karanta shi shine hadisin da yake cewa zai karawa wannan ainihin hadisin karfi mun gane wannan ko munasaba akan wannan al-imamu abu zur'at ar-razi wani babban malamin hadisi daya daga cikin malaman abdurrahman ibnu abi hatim wanda ya littafin at-tafsir da kuma al-jarh wa at-ta'dil a lokacin da ya kwanta rashin lafiya ta ajali da ya ga ajali ya halarto mishi ma'ana ran shi zai fita sai ya tuno hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya dauko isnadin shi tiryan tiryan tun daga kan malaman shi har sai da ya danganta zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sannan ya ce Abu Huraira ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce man kana akhira kalamihi la ilaha illallah sai aka zare rai din ma'ana yana sanya kawo hadisin ne cewa annabi ya ce wanda kalmar shi ta ƙarshe ta zama la ilaha illallah to zai shiga aljanna to shi ya faɗi la ilaha illallah shikenan sai aka zare rai din kalmar shi ta ƙarshe ta zama me kenan la ilaha illallah ashe malaman hadisi da imani suke cikawa shi yasa sai kai kokari ka zama muhaddisi ko kuma ka zama mutatafil alal muhaddisin in ba haka ba ku kai asara don al-Imam Ahmad da yazo fassara hadisin al-firqatun najiya at-ta'ifa al-mansura yace in lam yakunu ashabul hadith fala adri manhum ma'ana annabi sallallahu alaihi wasallam yace al-umma shi za su kasu kashi kashi har zuwa kashi 73 amma duk kashi 72 yan wuta ne kashi daya ne daya ta yan aljanna wadanne sune at-ta'ifatul mansura wadanda suke kan abinda annabi da sahabbai suke akai al-imamu ahmad yace matukar ba malaman hadisi bane yace to ban san kuma ko suwa ake nufi ba saboda su malaman hadisi sune addinin su daga annabi suke daukowa kai tsaye radiyallahu ta'ala anhu shi yasa yace dinun nabiyyi muhammadin akhbaru ni'mal matiyati lil fata atharu la targhabanna 'anil hadisi wa ahlihi far ra'yu laylu wal hadithu naharu fala rubbama jahila al fata athara al huda والشمس باذغه لها انوار هكا الامام احمد ينا يبان اينهن مالمان حديثي وني كما يجي اهل الحديث ومو اهل الرسول ahlul hadithi humu ahlul rasuli. Fa illam yashabu nafsahu anfasahum sahibuhu. Masu karatun hadisi din nan su ne na kusa da manzon Allah, koda ransu da ran shi ba su zauna lokaci daya ba, amma dai sun zama su ne na dama da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Shi yasa manzon Allah ya ce waɗanda suka fi kowa kusanci da ni a ranar alkiyama su ne waɗanda suke yawaita yi mini salati. Duk baki ɗaya da aka bincika malamai na duniya ɓangarori gaba ɗaya, sai aka gane babu waɗanda suka fi wa manzon Allah salati fiye da malaman hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Saboda su dama abinda suke karanta shine rayuwar annabi sallallahu alaihi wasallama. Duk sanda aka faɗi sunan shi sai an ce sallallahu alaihi wasallama. Waye fi malaman hadisi salati kuwa? Babu wanda ya fi su. Shi yasa kar ka sake ka kyamaci malaman hadisi. Dan haka Imam Ahmad ya ja kunnan ka yace la targhabanna anil hadisi wa ahlihi. Kar ka kyamaci hadisi, kar ka kyamaci masu karatun hadisi. Yace fala rubbama jahila alfata asra alhuda washamsu bazighatul laha anwaru. Ma'ana ra'ayi din nan a ce a gani na a fahimta ta wannan duhun dare ne, amma hadisin manzon Allah hasken rana ne ga annuri, gashi kuma babu dama ya tare shi in ya tinkaro. Fa salawatullahi alaihi. Asani hadisi na biyu wanda ke tabbatar da cewa kalmar shahada duk wanda ya cika da ita yayi kyakkyawar cikawa, an Talha ibn Ubaidillah radiyallahu anhu qala, daga Talha dan Ubaidillah Allah madaukakin sarki ya kara mishi yarda. Wannan ɗaya daga cikin goma ɗan aljanna kenan fa waɗanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo ya lissafa su. Kana ki, kana so, ko ka ki, ko ka so, billahi allazi la ilaha illallah, waɗannan ɗan aljanna ne saboda manzon Allah ya ba su wannan garanti ɗin. Manzon Allah ya zo ya lissafa su guda goma: Abu Bakrin, Umaru, Uthmanu, Aliyu, Talha, Abdurrahman, Sa'adun, Sa'idun, Abu Ubaida ibn al-Jarrah. Sai da manzon Allah ya lissafa sahabi sahabi, manzon Allah ya lissafa su guda goma. Waɗannan mujmalan adun kule an yi bayani akan cewa ƴan aljanna ne. Ɗai kuma yayi ta faruwa a ce Bilal ɗan aljanna ne, Fatima ita ce shugaban matan aljanna, Hassan da Husaini su ne shugabannin samarin aljanna, Khadija tana da gida aljanna. Wannan ɗai kuma, amma bayani dunkulalle ya zo daga annabi waɗannan guda goma ya jeranta cewa ƴan aljanna ne. Kuma yana cikin aƙida matuƙar baka yadda waɗannan goma ƴan aljanna ba ne, kai har abada baka ba aljanna. Saboda manzon Allah ya faɗi ƙa'ida cikin aƙida shine duk abin da ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya faɗi dole ne ka yadda da shi gaba ɗaya. In ka ware wani baka yadda da shi ba, kai kuma ba za ka shiga aljanna ba. To yana cikin abubuwan da ma'aiki ya faɗi. Shi yasa yana cikin littattafan aqida, al-aqidatu tahawiyya ne, al-aqida ta ainihin aqidatu salaf, ashabul hadith ta al-imam Sabuni. Sabuni wancan fa ba wannan jabu ba, Sabuni Sabuni na gari. Duk zaka ga cewa waɗannan suna daga cikin waɗanda ake lissafowa cewa mun yadda da cewa waɗannan dinnan guda goma nan da manzon Allah ya masa albishir ƴan aljanna ne, ƴan aljanna ne. To wannan Talhatu dan Ubaidillah yana daga ciki radiyallahu anhu, Allah ya ƙara mishi yarda. Qala, yace ra'a Umaru Talhata ibn Ubaidillah saqilan. Wata rana sayyidina Umar, Allah ya ƙara mishi yarda, sai ga Talhatu dan Ubaidillah cikin fushi da bacin rai. Fa qala malaka ya aba fulanin, sai yace baban wane me ya same ka ne? La'allaka sa'atka imra'atu ammika ya aba fulan, me yuwa matar kawunka ta bata maka rai ko? Qala la, sai yace ko daya ba ita ta bata min rai ba. Wa asna ala Abi Bakrin, kaga dukkan sahabbai fa suna girmama Abubakar fa. Wata magana zai yi daban, amma fa kafin yayi maganar sai da ya yabi Abubakar. Irin ka makka ce alherin Allah ya kaiwa Abubakar, ba munasaba dangane da Abubakar, amma kadai da ya tuno Abubakar ne, sai ga Abubakar ya cancanta da ayabe shi. Shine sai yace wa asna ala Abi Bakrin, yayi yabo ga sayyidina Abubakar, kamar kace alherin Allah ya kaiwa Abubakar, ko kuma Allah ya yarda da Abubakar. yace illa anni sami'tu min rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama hadisan, babu ba wai matar ba kawuna ta sa ni bacin rai ba, ba abin da ya bata min rai, wani abu ne na tuna wanda ya ta min da hankali, shi yasa kaga raina ya baci. Abin da na tuna kuwa shine naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗi wani hadisi, ma mana'ani an as'alahu anhu illa alqudratu alaihi hatta mata, babu abin da ya hana in tambayi manzon Allah ya min cikakken bayani game da wannan hadisi sai kadai ban samu ikon na tambaye shi ba har ya mutu. Shine abin din na tuna yake min bakin ciki, sai kaga hankali na tashi, kaji dalilin bacin raina. Abin da naji kuwa shine sami'tuhu yaqulu, naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wata rana yana cewa inni la a'lamu kalimatan, ni manzon Allah na san wata kalima, la yaquluha abdun inda mautihi illa ashraqa biha launuhu, babu wani bawa da zai zo mutuwa ya faɗi wannan kalma sai Allah ya haskaka launin jikin shi. Wa naffasa Allahu anhu kurbatahu, Allah ya yaye mishi bakin cikin shi da zai fuskanta a lahira. To wannan kalmar abin da yaji manzon Allah ya faɗi kenan. To kullum Talhat yana kokarin ya tambayi manzon Allah wata kalma ce, bai samu dama ba har manzon Allah ya mutu. To duk sanda ya tuna sai ya rinka bakin ciki, kun ji sirrin bakin cikin nashi. Ko an fahimci hadisi? Ma'ana duk sanda ya tuna ga manzon Allah ce ya san wata kalma, da in ka faɗe ta in ka zo mutuwa fatarka za ta haske, launinka zai yi haske, sannan Allah zai yaye bakin cikinka da za ka fuskanta na lahira. Yace abinda na ji kenan, ban tambayi manzon Allah wata kalma bace har manzon Allah ya mutu. To duk sanda na tuna sai in bakin ciki. Fa qala Umaru, sai sayyidina Umar yace inni la a'lamu ma hiya, ni ko na san wannan kalmar. Ai alhamdulillah kenan. Qala, sai Talha yace wa ma hiya, wata kalma ce? Qala, sai yace ta'lamu kalimatan a'zama min kalimatin amara biha ammahu inda al-maut, kai ka san wata kalma da tafi girma fiye da wadda manzon Allah ya umarci kawun shi ya faɗi lokacin mutuwa, la ilaha illallah, kana jin akwai kalmar da tafi wannan girma? Kaga an dora wannan akan hanya ko? Qala Talhatu, sai Talhatu yace sadaqta, kai gaskiya, hiya wallahi hiya, ita ce kuwa ita ce. Kaji yadda ake ilimi. Akhrajahu al-Imam Ahmad, الامام احمد يفتد وانا حديثي اتكي لنبا حديثي نبيبو ايدة تاري اكودة تمانين ده هدو واسناده صحيحون ده اسناده شي انغان تتشيني وابن هبان ده ابن هبان شي ما يفتد وانا حديثي اتكي لنبا حديثي نبيو بنحوه اما ابن هبان شي جان حديثي يفتد بيفتد ده الانش قبات ايبا والحاكم حكا الحاكم يفتد لتافنش اتكي المستدرك اتكي مجلدين فرقو شافي نتاري اكودة همسنزو اتاري اكودة همسند تايا والزيادة له ƙarin da aka samu a cikin wannan hadisi cewa wa asna ala Abi Bakr din nan, wannan ainihin a cikin riwaya Hakim aka same ta. Wa qala al-Imam Hakim, sai yace sahihun ala shartihima, wannan hadisi ya inganta a bisa ka'ida da sharadin al-Imam al-Bukhari da Muslim. Wa wafaqahu adh-Dhahabi, al-Imam adh-Dhahabi yayi muwafaqa da shi Imam Hakim, mun shayin bayani akan wannan. To in ka ji Sheikhul Albani ya kawo, Hakim ya ce kaza, Zahabi ya yi shiru ya tabbatar da wannan magana, idan ka ji Albani ya yi shiru shi ma ya yadda, idan bai yadda da wannan abu ba za ka ji wani lokacin ya ce fihi nazar, akwai gyara a cikin maganar, ya kawo gyaran, ko kuma ya ce fihi nazar, la majala li zikrihi huna, akwai gyara amma babu damar yanzu a faɗi, sai karatun gaba kenan. وفي الباب احاديث ذكرت في التلقين, الشيخ الالباني yace a cikin wannan babi akwai wasu ainihin hadisai wadanda an fade su a cikin babin talqin, cewa amma mace ya zo rasuwa din nan a ce ya fadi la ilaha illa Allah. To dama mun yi wannan karatu cewa sabanin yadda wasu suke cewa ko a rubuce ka gani kuskure ne a ce wai ba za a ce wa mara lafiya wana kace la ilaha illa Allah ba, dokar manzon Allah ta shafa wannan maganar har Abu Saqahu. Manzo Allah in yazo ya samu mutun yana gargaran mutuwa sai ya ce wane ka ce la ilaha illallah, ai tunda haka manzo Allah yake fadi duk wani malami da ya saba wannan fatawar yayi kuskure Allah ya ji kanshi, dokar manzo Allah ce daidai. Fa salawatullahi wa salamuhu alaihi. To sai mas'ala da malaman hadisi suka kawo suka tattauna da malaman fiqhu wadanda suke sharhin hadisai, shin kalmar shahada da aka ce a cika da ita, kalimar shahada da dukkanin fannoninta guda biyu ko ku bangaranta na farko guda daya, fihi qaulani lil fuqaha, ma'ana
wasu suka ce in ka zo sai ka ce la ilaha illallah muhammadur rasulullah sai ka faɗe ta cikakkiya haka, wasu suka ce a'a in ka faɗi la ilaha illallah din ta isar a ƙashin gaskiya ba tsawaita bayani zamu ba, wannan magana ta ƙarshe ita ce daidai, in ka faɗi la ilaha illallah din ta isar, saboda haka yazo daga annabi sallallahu alaihi wa sallama. Su waɗancan sun kawo hujja ne a hankalce cewa ai asali dai annabi ya ce la ilaha illallah ita ce mabudin aljanna, hadisi ya inganta akan haka. Sai suka ce to ko kai ka taba ganin mabudi mai baki ɗaya ya bude kofa, sai a ce a'a, to dan haka wai ai la ilaha illallah baki ɗaya ce, sai ka karasa da muhammadur rasulullah zai bude maka kofa aljanna. Falsafa su kenan, hikimar da suka kawo kenan. Sai a ce a tunda manzon Allah ya ce in ka faɗi la ilaha illallah din ya isar, kuma gashi an samu shi ma yana cewa ka ce la ilaha illallah din ya isar in ka faɗi haka, tunda lazimin wanda ya yadda da la ilaha illallah da ta zo daga manzon Allah ya yadda muhammadur rasulullah. Mun fahimci wannan ko sallallahu alaihi wa sallama. To jama'a kun ji alama ta farko kenan, duk yadda gwagwarmayar da ake ciki in mutum ya zo rasuwa din nan a ga cewa an ɗora mishi wannan kalmar ya cika da ita, idan har ya faɗe ta to sai a saurara har ya samu dai a ga cewa lallai ya cika da ita. Haka yazo daga annabi sallallahu alaihi wasallama da sahabban shi, wannan shine addini. Mun fahimci wannan ko? To shi yasa ake son rayuwarka ta zama addini gaba daya, in ba haka ba sai ka zo mutuwa wani abu ne a cikin kwakwalwarka, kana ta wasu surutai waɗanda ba su suka kamata ba. Mun fahimci wannan? To ƙari akan wannan, kar ku manta muna nan da wani abokin gaba wanda yake da riƙakkiyar gaba da ƙiyayya tsakaninmu da shi. Idan ba ku san shi ba shine shaitan, da shi da zurriyar shi. Allah yake afatattakhizunahu wa zurriyatahu awliya min duni wa hum lakum adu, yanzu nan ya ku ƴaƴan adam sai ku ɗauki shaitan da shi da ƴaƴan shi da jikokin shi su zama masoyanku, ni Allah masoyinku ku rabu da ni, alhali shaitan da zurriyar shi maƙiyanku ne. A wani wuri kuma Allah yake cewa alam ahad ilaykum ya bani adama alla ta'budu ash-shaytana innahu lakum aduwwun mubin, ya ku ƴaƴan adam ta nake mun yi yarjejeniya da ku cewa kar ku bauta wa shaytan, maƙiyinku ne mai bayyananniyar ƙiyayya. Duk baki ɗaya in ka gama yin musuluncinka, shaytan in ya ga zaka cika da imani, in manzon Allah ya tabbata cikin hadisi sahihi wanda Imam Muslim ya ruwaito, yace duk abin da ka zo yi sai shaytan ya halarto gurin. Abinci in ka zo ci, manzo Allah yace sai shaytan ya halarto gurin. Kana fara cin abincinka baka yi bismillah ba sai ku ci tare, amma kana yin bismillah sai ya tsaya gefe guda, loma na faduwa ka batta sai ya dauke ya cinye. Dan haka manzo Allah yace loma ka na faduwa ka dauka ka kakkabe ta ka saka a baka. Dahir in ka batta manzo Allah ya ce shaytan zai dauka ya cinye ta, maƙiyinka ya ci ya ƙara ƙarfin batar da kai. Likita bokan turai ya ce akwai cuta a ciki, amma zato yake yi ba tabbas. Wancan kwa da tabbas, da tabbashin in ka batta shaytan zai dauke, dan manzo Allah ya faɗi as-sadiqul masduq allazi la yantiqu anil hawa, wannan kwa likita bai gwada ya ga ko ya gwada ya gani, sai mu ci hadisin manzo Allah ya shafa likitancinka. Mun fahimci wannan da kyau jama'a. To sai in ka zo mutuwa sai shaytan ya halarto maka, ya haramta maka faɗan wannan kalimat. Shi yasa aka samu yana cikin addu'ar da annabi yake yi, al-Imam Abu Dawud da Nasa'i da al-Imam Hakim suka ruwaito ta sahihiyar addu'a ce, duk wanda yake da littafin al-Adhkarun Nawawi ya je ya dauka. Annabi yana yin addu'a, اللهم إني أعوذ بك من الهدم والغرق وأن يتخبطني الشيطان عند الموت وأن أموت لديغا أو مدبرا. يا الله ناروقانك كذا كسا جني يفاتو يدنيني كوروا يتشنيني كوغو برات قوناني الله كتريني دق شيطان يماكي نلوكة متوى ألوكة متوى شيطان يكنزو يماكة متن. Sai mutum ya shiga halin sara, ya shiga halin ainihin wato ya fita cikin hayyacin shi, har a zari ran ba shi cikin hayyacin shi, dan shaytan ya haramta mai faɗan wannan kalima din. Mun fahimci wannan ko? Sa'annan annabi yakan ci gaba da addu'a, Allah kada ka sa maciji ko kuna masu harbe ni wannan ya zama sanadin mutuwa ta, ko kuma mutu alhali na bada baya zan gudu daga filin daga. To dan haka wannan addu'a sai mu dage yin ta. Wa an yatakhabbatani ash-shaytanu 'inda al-mauti, Allah ka tsare ni kada shaytan ya samu damar make ni lokacin mutuwa. In ya make ka lokacin mutuwa din nan, babu yadda zaka iya fadin wannan kalima, kaga duk ka gama ibadarka kuma ya haramta maka fadan wannan kalima din. Mun gane kiyayya ko? Tunda ka zo duniya kana faduwa, manzo Allah ya ce duk dan da ya fado sai ainihin shaytan ya shafe shi, shine sai yayi kuka. Manzo Allah ya ce sai Maryam da ita da danta Annabi Isa, su kadai ne shaytan bai samu dama akan ainihin wato shafar su ba. Dalili, saboda uwar Maryam Hannatu tayi wannan addu'a, wa inni u'izuha bika wa dhurriyyataha minash shaytanir rajim, Allah ka tsare wannan yatawa da ita da zurriyarta daga shaytan. To sai Allah ya karbi wannan addu'a tata, bai ba da dama akan shaytan ya shafe ta ba da ita da Annabi Isa. Amma bayan haka duk dan da ya taho yana fadowa, sai ka ji ya ganjara kuka, manzon Allah ya ce shaytan ne yake shafar shi, ma'ana mara balale kenan. Ka zo mutuwa kuma kaga sai make ka dan ka cika babu imani. To mu kalli irin wannan kiyayya. Idan ba manzon Allah ba, babu wanda yake da takobi ko kuma kwagirin da zai baka ka ainihin make shaytan kai nasara akan shi. Mun fahimci wannan ko? Allahumma inni a'udhu bika min al-hadimi wal ghariqi wal hariqi. Addu'ar tana da dan tsauna, kan takaita mana ita ne, amma mahallin shahid shine wa an yatakhabbatani ash-shaytanu 'inda al-mauti, Allah kada ka ba shaytan iko ya make ni a lokacin ainihin wato mutuwa. Abin yana faruwa fa, duk yana faruwa, gashi nan yana faruwa ana gani. Saboda haka sai a dage waɗannan addu'o'i, saboda ka samu karka haramtu daga faɗin wannan kalima ɗin, kalimatu taqwa, wa kanu ahqqa biha wa ahliha. Alama ta farko kenan, aji mutun ya cika da la ilaha illallah. Asaniya, alama ta biyu, almautu bi rashil jabin, mutum ya zo rasuwa sai a ga gumi yana tsatsafowa a goshin shi, gumi ko jibi ko zufa, sai a ga ya zo mutuwa sai a ga gumi yana ta tsatsafo mishi a goshi, shine rashil jabin, gumi yana tsatsafo mishi a goshi. Li hadisi Buraida ibn al-Hasib, saboda hadisin Buraida dan Hasib radiyallahu anhu, Allah ya kara mishi yarda, annahu kana bi Khurasana, shi Buraida ya kasance ainihin a Khurasan, yana zaune a kasar ainihin Khurasan. Fa'ada akhan lahu wa huwa maridun, sai yaje gaida wani dan uwan shi, alhali dan uwan nashi bai da lafiya, sai yaje gaishe shi. Fawajadahu bil mauti, sai ya same shi yana dabda mutuwa, yana cikin gargaran mutuwa. Wa idha huwa bi araqi jabinihi, sai ya ga goshin wannan dan uwa nashi yana tsatsafo da gumi haka. Faqala, sai Buraidatu sahabin Annabi ne, sai yace Allahu akbar, kaga sai kabbara. Ashe mu'mini in ya ga abu wanda ya bashi sha'awa ko ya burge shi ko ya bashi mamaki, kabbara yake yi, ba tsawa yake, sai yace Allahu akbar, sami'tu rasulallahi sallallahu alaihi wa sallama yaqul, dama naji manzon Allah yana cewa mautul mu'min bi araqil jabin, alamar mutuwar mu'mini za a ga gumi yana tsatsafo mishi. To kaga nan arrawi adra bima rawa, mai riwaya hadisi shi ya fi sanin abin da yake ruwaitowa. Abin da ya sa nake wannan magana, saboda wasu malamai sun ce wannan hadisi wai ma'anar shi ba zahiri ba ne, ma'anar shi wai ainihin shi ne mutum ya mutu a halin neman abin kanshi, cikin wahala da talauci da tsiya da fatara, yana neman abin da zai samu ya kubuta, wai shi ne wai ainihin wato kasan akan yi a kinayance a ce ai wane yana neman gumin kanshi. To wai sai suka fassara hadisin haka. To mai riwaya hadisin anan ya nuna mana cewa ga wani ne ya gan shi gumin yana tsatsafo mishi, sai ya fassara hadisin da haka, ashe ma'ana hadisin kenan. Ashe in aka ga mutum ya zo mutuwa gumi yana tsatsafo mishi, wannan alama ce ta cewa shi mu'mini ne, ma'ana a zahiri wahalar shi ta ƙarshe kenan. Allah ya sa mu cika da imani. Akhrajahu Ahmad, al-Imam Ahmad ya fitar da wannan hadisi a cikin mujalladi na 5 shafi na 357 zuwa 360 daidai, wa siyaqu lahu lafazin hadisin da aka kawo na al-Imam Ahmad ne. Wa an-Nasa'i, al-Imam an-Nasa'i ma ya fitar da hadisin a cikin mujalladi na 1 shafi na 259, wa Tirmidhi haka al-Imam Tirmidhi a cikin mujalladi na 2 shafi na 128, wa hassanahu Imam Tirmidhi, ya ce hadisin mai kyau ne. wa ibnu maja ma ya fitar da wannan hadisi a cikin mujalladi na farko shafi na 443 zuwa 444 wa ibnu hibban ma ya fitar da wannan hadisi a cikin lamba hadisi na 730 daidai wal hakim haka al imamu hakim ya fitar da wannan hadisi a cikin mujalladi na farko shafi na 361 wa tayalisi da kuma abu dauda tayalisi a cikin littafin shi al musnad a cikin lamba hadisi na 808 daidai wa abu nuaimin da abu nuaim al asfahani ya fitar da wannan hadisi fil hilya a cikin hilya a cikin mujalladi na 9 shafi na 223 wa qala al hakim al imamu hakim yace sahihun ala sharti muslimin wannan hadisi ya inganta a bisa sharatin muslim wa wafaqahu az-zahabi al imam az-zahabi muwafaqa da ainihin al imam hakim sai shaykhul albani yace wa fihi nazarun kun gani ko akwai magana akwai abin dube a cikin magana ta su la majala li dhikrihi huna yace amma babu fagen a bayyana anan la siyama wa anna ahada isnadai an-nasa'i sahihun ala sharti al-bukhari yace musamman ma ɗaya daga cikin isnadai guda biyu na imamun nasa'i ya inganta a bisa sharaɗin bukhari to in haka ne ashe kamata ya ace hadisin ya inganta a bisa sharaɗin bukhari da muslim ba a bisa sharaɗin ainihin wato muslim ba kaɗan daga cikin gyaran kenan da albani yake cewa babu dama a bayyana anan walahu shahidun to shine sai yake cewa walahu shahidun min hadisi abdullah ibn mas'ud radiyallahu anhu akwai hadisin da zai kara wannan karfi ya kara mishi sheda wanda ainihin abdullah dan mas'ud ya ruwaito shi rawahu at-tabarani fil awsat al-imam at-tabarani ya ruwaito wannan hadisi na ibn mas'ud a cikin littafin shi al-mu'jam al-awsat wal kabir da kuma al-mu'jam al-kabir wa rijaluhu thiqatu ar-rijal as-sahih yace mutanen da suka ruwaito hadisin amintattun mutane ne wadanda akwai riwayar su a cikin sahih al-bukhari kama fil majma haka magana ta zo a cikin majma'u zawaid a cikin mujalladi na biyu shafi na 325 to kaji alama ta biyu kenan ko ita ce a ga mutun ya zo mutuwa sai a ga ainihin goshin shi yana fitar da ainihin zufa ko kuma gumi ko jibi to matukar wannan mutun musulmi ne sai a ce wannan alama ce ta cewa yayi kyakkyawar cikawa wannan daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kenan الثالثة علامة أكو الموت ليلة الجمعة أو نهارها متوى درن جمعة كوكما ونن جمعة مأكي نفي درن جمعة درن جمعة شيني إذن أكتشي يو الحميس يماتي رانا تفاتي تو دقسن درانا تفاتي تنن تو أنشق درن جمعة أنغاني كو إذن غري يوائي كما رانا جمعة كينام dan haka daren juma'a yana farawa daga sanda rana ta fadi a ranar alhamis to an shiga daren juma'a daren juma'a yana karewa daga sanda alfijir ya bullo da daddare to daren juma'a ya kare an shiga kuma ranar juma'a kenan to rana na faduwa ranar juma'a din nan an fita daren juma'a an fita ranar juma'a an kuma shiga daren asabar kenan mun fahimci wannan to haka ka'ida take ga dukkanin ranaku kamar yanzu dinnan da kamata yayi mu ce yau daren talata yanzu an fita daga litinin kwata-kwata to amma abin ya saba wa al'adar mutun ne yanzu kana cewa yau talata sai ka ji an ce a ba daidai bane to sai a hujjayya kuma ba za a ci gaba da karatu ba sai a hankali mutane suna fahimtar al'amura suke yanzu yau ba litinin bane kwata-kwata amma mun ce litinin ne saboda hankalin Bahaushe kwanta dan a zauna lafiya da shi amma yau ba litinin bane kwata-kwata litinin ta kare yau talata ne yau daren talata kenan in gari ya waye an shiga ranar talata kuma kowa ya fahimci haka saboda zaka ga almajirai suna yawo in gobe juma'a suna cewa albarkacin daren juma'a ko ba haka ake ba to shine daren sallah kuma ko ga daren sallah sai a ce ai gobe sallah to yau daren sallah to amma sauran ranaku sai mutane suke gaza fahimta haka da mataka za ta haihu a yau yanzu da daddare din nan haka to shikenan mataka ba ran litinin ta haihu ba daren litinin ta haihu ba mataka ta haihu daren talata saboda haka an ka fara lissafi sai ka fara talata laraba alhamis juma'a asabar lahadi litinin mun gane wannan ko ma'ana zaka fara lissafi litinin talata laraba alhamis juma'a asabar talata ko laraba alhamis juma'a asabar Lahadi, Litinin. Talata ne lissafin da zai zama. Lissafin ya dan rikice mana ne. Eh? Laraba. Talata, Laraba, Alhamis, Juma'a, Asabar, Lahadi, Litinin. Eh, haka ne. Laraba, Alhamis, Juma'a, Asabar, Lahadi, Litinin, Talata sai zama kwana bakwai ranar suna. Mun fahimci wannan ko? To haka al'amuran suke. Idan almuru ta shiga, to an fita daga wannan ranar. Har an fahimci wannan ko? An shiga kuma rana ta gaba, dare na rana ta gaba kenan. Yanzu muna cikin daren Talata kenan. To idan aka ce yau Alhamis rana ta fadi, to an shiga daren Juma'a. To duk wanda ya mutu a wannan daren ya mutu a daren Juma'a. To duk wanda aka ga ya mutu a wannan dare na Juma'a, to alama ce ga yayi kyakkyawar cikawa. To haka in gari ya waye, tun daga wayewar gari, tun daga fitowar alfijir har zuwa rana ta fadi, in mutun ya rasu na wunin Juma'a, to alama ce ta yayi kyakkyawar cikawa. Ashe kamar yadda wurare suke da albarka, haka ranaku da yanayi suna da albarka. To shine sai yake cewa abin da yasa ni Muhammad Nasiruddin Al-Albani nace mutuwa daren Juma'a ko ranar Juma'a alama ce ta kyakkyawar cikawa, li kaulihi sallallahu alaihi wasallama, saboda annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce ma min muslimin yamutu yawmal juma'a, babu wani musulmi da zai mutu a ranar Juma'a, au lailatal juma'a, ko kuma wunin Juma'a. Wannan au ba ta shakka bace, an gane ko? Ba wai ta shakka bace ko wunin juma'a, ko ya mutu daren Juma'a ko ya mutu ranar Juma'a. Illa waqahu Allahu fitnatal qabri, sai Allah ya ketare da shi daga ainihin fitinar kabari. Ma'ana tambayar kabari ma kwata kwata ba za a yi mai baballe a mishi azaba. Ashe mutuwa rana ko kuma daren Juma'a suna da falala kenan. Akhrajahu Ahmad, al-Imam Ahmad ya fitar da wannan hadisi a lamba hadisi na 6582 da 6647 da 46, wal Fasawi, da kuma al-Imam al-Fasawi fil Ma'rifa, a cikin littafin shi al-Ma'rifa a cikin mujalladi na 2 shafi na 520, min tariqaini, ta hanyoyi biyu. An Abdullah ibn Amr, ta farko ainihin hanyar daga Abdullah dan Umar, Abdullah dan Amr, Abdullah dan Amr dan As radiyallahu ta'ala anhum, wa Tirmidhi, da Tirmidhi, min ahadil wajhaini, shi kuma ya ruwaito shi ta daya daga cikin fuskoki biyu din. Walahu shahidun an Anas wa Jabir min Abdullah wa ghairihima, akwai hadisin da zai kara karfi akan wannan ainihin wanda Anas da Jabir dan Abdullah da wasu sahabban suka ruwaito. Don haka Ash-Shaykh al-Albani yace fal hadith bi majmu'i turuqihi hasanun, wannan hadisi idan an tattara hanyoyin shi gaba daya zai kai matsayin hasan, aw sahihun, ko kuma ma zai kai matsayi na sahihun. Mun gane wannan ko? Don haka yace a can kasa yace raje tuhfatul ahwazi, sai ka duba ainihin littafin tuhfatul ahwazi sharhi ne na sunan at-Tirmidhi wanda Muhammad Abdurrahman al-Mubarak Furi yayi shi a cikin mujalladi na 4, zaka duba shafi na 184, wal mishka, na kuma littafin al mishkatul masabe a cikin lamba hadisi na 1367. Idan ka duba za ga cikakken bayani dangane da cewa wannan hadisi ya inganta, saboda an samu wasu malamai sun nuna hadisin bai inganta bane, don ko shi Imam at-Tirmidhi da ya ruwaito hadisin daga ƙarshe ya dan taba hadisin kadan, amma a ƙashin gaskiya wannan hadisi ya tabbata. Don haka Ash-Shaykh al-Albani ya tabbatar da shi, ya kafa hujja da shi a wannan littafi. Don haka in mutun ya mutu rana ko kuma daren Juma'a, alama ce ta cewa wannan mutun ya ainihin kyakkyawar cikawa. Allah ya sa mu kyakkyawar cikawa. Ar-Rabi'a, alama ta hudu wadda ake gane mutun ya yi kyakkyawar cikawa, al-istishhadu fi sahatil qital, aga mutun ya ainihin yi mutuwar shahada a filin yaki. Qala Allah ta'ala, Allah madaukakin sarki yace wala tahsabanna alladhina kutilu fi sabilillahi amwata, wadanda ake kashewa wajen tada addinin Allah kakka taba tsammanin cewa wai matattu ne, bal ahya'un inda rabbihim yurzaquna, suna da rai, rayayyu ne, suna kuma samun arziki a wurin ubangijinsu. Farihina bima atahumullahu min fadlihi, suna farin ciki da murna saboda falala Allah da ya basu. Wa yastabshiruna billadhina lam yalhaqu bihim min khalfihim, kuma suna neman akai albishir ga waɗanda basu riske su ba, suna bayan su. Ma'ana suna gaya wa Allah cewa Allah ka baiwa waɗanda ke da rai a duniya labarin irin ainihin wato ni'imar da muke ciki. ka ba su labari Allah khaufun alaihim cewa kar su ji wani tsoro wala hum yahzanuna kuma kada su yi bakin ciki dan mu ma gashi muna cikin ainihin ni'ima ka saboda mun mutu a filin daga. Mun kawo dalilin saukar wannan aya a farkon karatun wannan littafi cewa ta sauka ne dalilin ainihin mahaifin Jabir a lokacin da aka kashe shi. Manzon Allah ya ga Jabir yana cikin halin kunci da damuwa, shine manzon Allah ya kira Jabir yace me yake bata maka rai, yace ai an mutu an banni da bashi da yawa ga kuma ƴan mata kanne na babana yace in aurar da su kuma gashi bani da abin biyan bashi balle abin da zan aurar da su. Shine manzon Allah ya mai albishir da cewa ka sani da cewa Allah bai taba magana da wani bawan shi gaba da gaba ba bayan ya mutu sai mahaifinka. Allah ya dauko shi ya aje shi a gaban shi yace bawa na me kake so? Baban Jabir yace abinda nake so shine a koma da ni duniya a sake kashe ni ya Allah wajen ta da addinin ka. Allah yace ai na yi alƙawarin kuma duk wanda ya mutu ba zai koma ba tambaye dai wani abu. Shine sai yace to Allah ka baiwa ƴan baya waɗanda suke da rai ka ba su labarin irin cikin ni'imar da muke ciki ka kuma gaya musu cewa kada su ji tsoro. Shine sai Allah ya saukar da wannan aya. Mun gane wannan da kyau ko? Shine sai ainihin Allah yake cewa yastabshiruna bi ni'matin min Allah, suna neman ayi albishir da ni'ima Allah wa fadlin da kuma falala cewa a gaya mana mu da kenan duniya cewa ku daure ku mutu wajen ta da addinin Allah, akwai ni'ima akwai falala. Wa anna Allah la yudhi'u ajra almu'minina, kuma Allah ba zai tozartar ba, Allah ba zai wulakantar da bayin mu'minai ba. Wannan ma'ana ta sauka ne dalilin shi mahaifin Jabir din a cikin suratu Ali Imran a cikin aya ta 169 zuwa 171. In ka duba tafsirin al-Imam Abul Fida al-Qurashi ibn Kathir zaka ga cikakken bayani insha Allah. To bayan Sheikh Al-Albani ya kawo aya al-Qur'ani, in ka lura duk wannan littafi fa haka yake tafiya tun daga farkon karatun shi har yanzu da muke karatu. Duk sanda ya faɗi magana sai ya ce saboda Allah ya ce, Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce, dan Allah menene laifi a cikin wannan? Da a ce dukkanin malamai haka suke biya wa mutane karatun addini, dan Allah za a samu wani wanda ya bata sai dai wanda Allah ya rubuta a bata din ta wajaba akan shi. A ce maka kaza sai a ce saboda Allah ya ce, Annabi ya ce a cikin littafi kaza, juz'i na kaza, shafi na kaza. Ai addinin Albani din kenan da ake ce muku wai an zo da wani addini wai Albani. Ku ga masharrun ku ne Allah ya karkashe ku ƴaƴan ku su yi. Dama duk ba shi bane jikokin Fir'auna duk ba haka suka yi ba. Duk abin da zaka faɗi wallahi babu yadda zaka ka iya kare rana idan ta fito fa da tafin hannu fa. Ba tafin hannu ba wallahi ko mun jagara kasa ba zaka tanje ta ba fa. Ya kamata kowa ya fahimci wannan da kyau. Duk yadda zaku bata shari'ar manzon Allah ko kuna cewa mutane wani addini ne yazo sunan shi Albani, wai addinin ma sunan shi Albani. Duk ku gama sharrin ku haka kuka yi tai sharri ga izala kaza kaza kaza, mutane suka zo suka fahimci da aka sa gaba haka. Wannan duk sai ka gama sharri shikenan sai a ce ai bari a ji yadda suke karatu, sai a ji karatu sai ka ji tsoho ya ce tunda uwata ta haife ni ban taba jin karatu mai dadi irin wannan ba. A tsoho ya ji ana cewa manzon Allah ya ce, tsoho bai taba jin an ce manzon Allah ya ce ba, sai a ce shehu ya ce akwai falala. Tsoho yana girgiza kai saboda ya san abin ana da tafiya ne. Kullum a ce shehu ya ce shehu ya ce, shin shehunan nan suna da yawa, manzon Allah ku guda ɗaya ne, yaya aka raba mu da shi aka kawo mana wasu tarkace? Allah ya shiryar da mu. Wa fi dhalika ahadith, yace akwai hadisi akan haka waɗanda ke tabbatar da cewa mutuwa a filin daga alama ce ta cewa mutun yake kyakkyawar cikawa. Al-awwal hadisi na farko, annabi yace lishahidi indallahi sittu khisalin. Wannan hadisi kowa ka kaba kunnan shi fa yaji jama'a. Manzo Allah yace wanda ya shahada yana da darajoji na musamman guda shida a wurin Allah. Na farko, yughfaru lahu fi awwali daf'atin min damihi, jini na farko da zai fara diga daga jikin shi din nan sai Allah ya gafarta mai dukkanin zunuban shi. Na biyu, wayara maq'adahu min aljanna, anan take sai a nuna mishi mazaunin shi a aljanna. Na uku, wayujaru min azabil qabri, kuma sai ya ketare da shi azabar qabari. Na hudu, wayamanul faz'al akbar, kuma za a kubutar da shi daga firgici mafi tsoro shine ranar alkiyama. Wata talaqahumul malaika, a lokacin da aka tashi din nan filin alkiyama kowa hankalin shi a tashi, irin waɗannan masu shahada da makamantansu sai mala'iku su sako suna cewa Allah khaufun alaikum, ba tsoro gare ku wala antum tahzanuna ba bakin ciki ku kwantar da hankalinku nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah a duniya dama tare muke da ku haka anan lahira ku kwantar da hankalinku wala kun fiha ma tashtahi anfusukum duk abin da ranku yake so yau za a ba ku dan Allah ko gari ka sauka bako ka ji dan sanda tare ka yana ga maka kalmomi irin wannan ba za ka ji dadi ba kana isa bakon gari ana sauke ka a tashar mota sai ga kawai wani yazo ya kama hannunka ka kwantar da hankalinka akwai wurin kwana akwai tsaro akwai komai sai ka ji kana farin ciki balle ka sauka lahira ka ji ane maka irin wannan mara balale mun fahimci wannan ko sa'annan na ainihin biyar manzon Allah ya ce wa yuhalla hilyatal iman za a yi mishi tufafin ado da tufafi irin na imani wannan na hudu kenan wa yutal na biyar ko a na hudu kenan sa'annan na biyar manzon Allah ya ce wa yuzawwaju min al-huril ini za a daura mishi aure da wasu ƴan mata kyawawa cikin ƴan matan aljanna wane mutum na shida wa yushaffa'u fi sab'ina insanan min aqaribihi kuma zai ceci mutum 70 cikin dangin shi haba mutumin ma da yake da dangi 70 ai yana da dangi da yawa jama'a ka gwada ka gani ka kirga dangin iya da na baba da wuya fa su kai 70 fara kirga daga yanzu ka gani kana kaiwa 20 sai ka ga kana neman ka fara lalibe goggota kan tudu sai ka ce ayya wannan dangantakar ta yi nisa shi yasa danginka mutum 70 zaka ce ta in kai mutuwar shahada dan Allah ku dangi idan wani ya fito da bindigar shi zai tafi wurin shahada sai ku hana shi ko ka sani sai kun shiga alfarmashi za ku shiga aljanna ranar alkiyama akhrajahu at-tirmidhi wa al-imam at-tirmidhi ya fitar da wannan hadisi a cikin mujalladi na uku shafi na 17 wa sahahahu kuma ya inganta shi wa ibn majah haka ibn majah ma ya fitar da shi a cikin mujalladi na biyu shafi na 184 wa ahmad da al-imam ahmad a cikin mujalladi na hudu shafi na 131 wa isnaduhu sahihun isnadin wannan hadisi sahihi ne thumma akhrajahu sa'annan kuma al-imam ahmad har wayo ya sake fitar da wannan hadisi a cikin mujalladi na hudu shafi na 200 daidai min hadisi ubadah bin samit ainihin wato a cikin hadisin ubada dan samit wa min hadisi qais al-juzami haka kuma ya ruwaito wannan hadisi har wayo imam ahmad daga cikin hadisin qais al-juzami a cikin mujalladi na hudu dai shafi na 200 daidai wa isnaduhuma sahihun aidan isnadin waɗannan hadisai guda biyu da na ubada da na qais din dukkanin su har wayo sahihai ne ka ji hadisi na farko da ke tabbatar da cewa mutuwar shahada alama ce ta kyakkyawar cikawa asani hadisi na biyu an rajulin min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallama daga wani mutum cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama alqaida almuqarrara fi ilmi mustalah alhadith anna jahalata sahabi la tadur qaida a cikin ilimin hadisi shine idan tabi'i wanda aka amince da shi yazo ya ce wani mutum cikin sahabban annabi ya gaya mini sai a yadda ko bai faɗi sunan shi bale anna sahaba kulluhum udul bi shahadati llahi wa rasulihi wa bi ijma'i ummatil islamiyya illa man shazza min ash-shi'a wal khawarij wa man nahawahum min ad-dullal wa la yu'tabaru bi khilafihim li'annahum la yu'tamaduna fil ijma' wa la fil khilaf wa la yu'taduna fi jama'ati al-muslimin aslan mun fahimci wannan ko dan shi'a sun yi tawaye sun ce kaza duk baki daya wannan maganar su magana banza ce magana ƴan tasha ta fi ta daraja mun gane wannan sabani dan an ce malaman musulunci sun hadu akan cewa sahabbai dukkanin su adilai ne dan ƴan shi'a sun saba wannan magana maganar su kukan sauro din nan akunnan ka tafi ta daraja ba ta da wata kima a wurin malaman hadisi saboda su zindikai ne fasikai ne ba a hada su cikin ainihin ijma'i ko kuma sabani gaba daya duk wanda kaga yazo yana magana a cikin ilimi fa yace mazhabin malikiya yace mazhabin shafi'iyya yace mazhabin shi'a yace wallahi munafiki ne ba haka ake addinin musulunci ba addinin musulunci baki ɗaya ba a saka mazhabin shi'a cikin sabani ko kuma cikin wani abu kwata-kwata in ka zo malikiya sun ce kaza shafi'iyya sun ce kaza dukka gama kawo waɗannan mazahibu amma kuma ka kawo ka ce mazhabin Shi'a su ma sun ce waye ga maka haka ake tsarin ilimi, wane ne yake saka Shi'a a cikin lissafin malamai, waye yake saka su cikin jerin musulmi, balle har alura da maganarsa a ce wai su ma sun ce. Mutanen da suka soke waɗanda suka ruwaito shari'ar da manzon Allah ya zo da ita baki ɗaya, suka yanke zumuncin da ke tsakaninmu baki ɗaya, da ƙarni na farko, da ƙarni na biyu, da ƙarni na uku, al-qurunul mufaddala, me ya rage kuma za a ce wai su ma sun ce ba su da ta cewa a cikin musulunci? Waɗanda suka kawo mana addinin ba su yadda da su ba, ba su yadda da waɗanda suka zauna da manzon Allah ba. Mutumin da ke ganin waɗanda suka zauna da manzon Allah sun fi kowa lalacewa a duniyan nan, wannan irin jafa'i ne biyo manzon Allah ba? Ma'ana Allah ya zaba wa manzon Allah abokan zama tantiran makaryata? To suwa suka ruwaito shari'a kenan? Da musuluncin suwa ake yin musulunci? Dan dai a yanzu babu mutum ɗaya da ya ga manzon Allah ya ruwaici addini daga wurin shi. Duk wanda yake bauta Allah yana bauta Allah ne da bauta Allah da sahabban nan suka ruwaito. Idan ya ce baki ɗaya waɗannan ya fasikantar da su, balle bai kafirtar da su, ina kuma sauran shari'a? To wanda yake da aqida irin waɗannan ba, ba a saka shi cikin lissafi. Shi yasa a daina yaudarar ku. In an zo ana magana sabani, eh zaka ce Malikiya ta ce kaza, Shafi'iya ta ce kaza, saboda waɗannan dukkanin su suna cikin layin aqidar musulmi ne. Amma fa ba kuma zaka zo ka ce kuma Shi'a, Ja'fariya, Isna'ashariya sun ce kaza ba. Ba a yin haka a cikin ilimi. Sai dai a kawo maganar su a ƙarshe dan a tunkuɗe ta, ba a kawo ta cikin lissafin malamai ba fa. Abinda malamai suke kenan, al-Imam Muhammad ibn Ali Ash-Shawkani, al-Imam ibn Hazm Zahiri, al-Imam Fathul Bari ibn Hajar, za ga sun kawo daga ƙarshe duk an gama kawo maganganun malamai, sai a ce amma Shi'a sun ce kaza, sai ka ji an yi musu raddi. Ba wai a kawo su kamar yadda za a kawo Malikiya ba fa. Kuma a daina yaudarar mutane cewa wai Shi'a mazhaba ce. A'a, Shi'a ba mazhaba bace, Shi'a aqida ce kamar yadda Ahlus Sunna suke aqida. To a cikin Shi'a ake samun mazhaba kamar yadda a cikin Shi'a ake samun aqida. Shi yasa ba daidai bane kamar yadda za a dauka cewa Malikiya mazhaba, a kawo cewa sun ce kaza, kuma a ce Shi'a mazhaba sun ce kaza. Don tunda an saba tun daga usuluddin, to babu inda za a saki haduwa wajen furu'a. Mun fahimci wannan da kyau ko? Wajen aqida mun saba da su, wajen furu'a ba za a hadu ba. Dan haka wallahi zindiƙanci ne, kuma wallahi dan an maida mutanen ƙasashen mujahilai ne. Za a zo ana magana a ce Malikiya ta ce, Ja'fariya ta ce, ba a yin haka a cikin fagen ilimi. Dan ka zo ka tara mutane ƴan boko, wannan yana karatun economics, wannan yana karatun physics, wannan yana karatun chemistry, wannan yana karatun, duk wannan zaka iya shirya musu wannan shiriritar. Amma ka je ka samu waɗanda suke yin ilimi, kai ma ba za ka iya buɗe baki kai magana a gaban su ba. Mun fahimci wannan da kyau ko? Allah ya kiyaye. To shine sai yake cewa anna rajulan qala, wani mutum yace qala ya rasulullah, ya manzon Allah, ma balul mu'minina yuftatanuna fi quburihim illa ash-shahid, menene yasa ake fitinan mu'mine ne a cikin kaburbukan su? Ma'ana hatta mu'mine fa sai an fitine su a cikin kabari wajen tambaya. Wannan tambayar da ka gani fa fitina ce, dan in so samu ne in aka kwantar da kai kabari din nan ka ji lafiya lau, sai tashin kiyama ka wuce aljanna. Wannan tambaya ko zaka cinye ta fa ba ta da dadi jama'a, ko anan duniya ka gwada jarabawa ko zaka cinye ba, in so samu ne a batta yafi. To saboda haka wannan sahabi ya ce me yasa ake fitinar mu'minai da tambaya a cikin kaburbuka, amma shahidi shi me yasa kuma kace shi ba a tambayar shi? Qala, sai manzon Allah ya ce kafa bi bariqati siyufi ala ra'sihi fitnatan. Manzon Allah ya ce ai kaifin takobi din nan da aka dauka aka sara mishi aka, ai ya ishe shi fitina, kuma wace irin fitina za a yi mai a kabari? Mutumin da aka dauki takobi, jama'a ka dubi takobi, a zare takobi, wani kato ya zandara maka takobi a tsakiyar kanka ka fadi matacce, ai wannan ya isa fitina, ya kamata in ka je kabari a kyale ka ka huta. Ina fatan mun gane. Rawahu an-Nasa'i, al-Imam an-Nasa'i ya ruwaito wannan a cikin mujalladi na farko, shafi na 289, wa anhu al-Qasim as-Sarqusti, haka kuma al-Imam al-Qasim as-Sarqusti shi ma ya ruwaito wannan ainihin hadisi ta hanyar Nasa'i, wannan Sarkusta gari ne a cikin ainihin kasar Andalus, mun gane suna da khalifa musulmi da sauransu. Sai aka samu wani bishop a Faransa, sai rubuto wa sarkin kasar su Al-Mu'ayyad Billah ko Al-Mutawakkil Billah, na manta sunan sarkin na lokacin, cewa yana kiran shi zuwa ga addinin ya zo ya shiga addinin Kirista. Sarki ne fa, wato khalifa ne na musulunci, amma bishop ya rubuto mishi, bishop na Kirista ya rubuto mishi wasiƙa cewa yana kiran shi ya zo ya shiga addinin Kirista. Shine shi sarkin da yake bai da ilimi a wannan fanni, bai da ilimin addini, sai ya dauki wannan wasiƙa sai ya mika ta ga Al-Imam Al-Baji a zamanin sa Ibn Hazm ne, sai ya baiwa Baji ita. Baji ya dauki wannan wasiƙa ya mai mishi da raddi akan ta daya bayan daya, har yanzu ana buga wannan wasiƙa da ta shi wannan bishop din da raddin da Baji ya mai. Baji ya warware duk abin da ya kulla a cikin wasiƙa, sannan ya zo ya kafa mishi addinin musulunci, ya ce kai muke kira ka zo ka bi, ba kai zaka kiraye mu ba. Al-Imam Al-Baji kenan, Al-Maliki. To haka ainihin wa anhu Al-Qasim As-Sarqusti fi Gharib Al-Hadith, to wannan mutum dan can gari ne a cikin littafin shi Gharib Al-Hadith, a cikin ainihin wato a fuska ta biyu, in ka ga Sheikhul Albani ya kawo irin waɗannan lambobi kashi uku haka, yana nufin littafin yana can ba a buga shi ba, yana can a takarda takarda haka. To shine sai ya kawo, sai ka ce Al-Wajhu Tsani a cikin fuska ta biyu, fi safhati al-khamisa wa sittina ba'da al-mi'a, a shafi na 165, sa'annan sai ka ce al-juz'ul awwal a cikin bangare na farko, ma'ana littafin yana can akan kanta ba a buga shi ba. Wa sanaduhu sahihun, isnadin wannan hadisi mai inganci ne. To wannan su ne ainihin dalilan da ke tabbatar da cewa duk wanda ya mutu wa shahada ya yi kyakkyawar cikawa, ba za a yi mutuwa ainihin a filin daga ya yi kyakkyawar cikawa, ba ma za a tambaye shi a cikin kabari ba, balle ya mishi azaba ranar alkiyama, kuma zai samu ƙetarewa. A Sheikhul Albani ya ce tambihun, ga fadakarwa, turja hadhihi shahadatu liman sa'alaha mukhlisan min qalbihi, wannan irin shahada ana fatar wanda ainihin wato ya roki Allah ma da tsarkin zuciya zai same ta. Walau lam yatayassar lahu listishhadu fil ma'arika, ko da bai samu damar shiga filin daga an kashe shi ba, kana zauna a ɗakinka, a gidanka, a garinku lafiya, lau babu jihadi, in ka roki Allah da zuciyarka da gaske, Allah ya sa kai mutuwa shahada, ko akan gadanka ka mutu, Allah zai kai ka matsayin masu shahada. Bidalili kaulihi sallallahu alaihi wasallama, saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce man sa'ala Allah ash-shahadata bisidqin, wanda ya roki Allah, Allah ya sa yayi shahada, sai annabi ya ce bisidqin, da gaske, ba ƙarya ba fa, da gaske kake fatan mutuwa shahada. Ballagahu Allahu manazil ash-shuhada, Allah zai kai shi matsayin masu shahada, wa in mata ala firashihi, ko da ya mutu akan shimfidar shi. أخرجه مسلم الإمام مسلم يكتد وانا حديثي أتكن جزء نشد شافي نأربع إن ترى والبيهقي ودبيهقي أتكن مجلد نترى شافي نأليل إيدا ستن ترى عن أبي هريرة لقى أبي هريرة الله يكارى مشيردا. وله في المستدرك حقكم حروا يو وانا حديثي أقوي حديثان الشواهد أقوي حديثان دعين ينزاس كارى مشكر في أتكن لتافن المستدرك نا الإمام حاكم أتكن مجلد نبي شافي نصب إن دا بقوي تكن جوانا كينا. Saboda haka, ko da roƙon Allah kake, kuma zuciyarka da gaske kake, ka kai matsayin in ka mutu a gidanka ma za ka samu wannan matsayi na shahada din. Al-khamisa, alama ta biyar wadda ke nuna cewa in mutun ya samu shiga cikin wannan alama ya mutu da kyau da imani, al-mautu ghaziyan fi sabilillah, mutun ya mutu a wajen yakinta da addinin Allah. A can abinda ake nufi shine a filin dagar ka mutu, anan kuwa ka tafi yakin ne, sai ka mutu a hanya ko wani dalili yasa ka mutu, to wannan ma ka samu shahada. وفيه حديثان اكوي حديثه guda biyu akan wannan mas'ala. Al-awwal hadisi na farko, annabi yace ma ta'udduna shahida fikum, mutun nawa kuke kididdigewa cikin ku in yayi mutuwa za ku ce mutuwa shahada. Qalu ya rasulullah, sai suka ce ya manzon Allah, man kutila fi sabilillah fa huwa shahidun, wanda duk aka kashe shi wajen tada addinin Allah wannan shine shahidi. Qala, sai annabi yace inna shuhada'a ummati idhal laqalil, ai in haka abin yake, ashe shahidan cikin al'umma ta ƴan kadan ne kenan, in dai a ce wanda ya mutu a filin jihadi kadai shine ya shahada, ashe a shahidan cikin al'umma annabi suna da karanci kenan. Qalu faman hum ya rasulullah, sahabbai suka ce to suwaye ya manzon Allah tunda banda shahidi na filin daga. Qala, sai manzon Allah yace man kutila fi sabilillahi fa huwa shahidun, haka abin yake, wanda ya mutu a filin daga ya mutu wa shahada, wa man mata fi sabilillahi fa huwa shahidun, wanda ya mutu ma wajen tada addinin Allah
shi ma ainihin wato yayi shahada. Anan yace man kutila, ya tafi filin daga aka kashe shi. Wannan kuma mata, ma'ana ya je yaki, kafin a fara yakin ko bayan an yakin an dawo sai wata rashin lafiya ko wata larura sai ya mutu a hanya ko makamancin haka, to wannan ma ya samu daraja ainihin ta shahada. Wa man mata fi sabilillahi fa huwa shahidun, wa man mata fi ta'uni fa huwa shahidun. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace wanda ya mutu a cikin annoba shi ma wannan yayi shahada. Wa man mata fil batni fa huwa shahidun, wanda ciwon ciki ya kulle shi shi ma wannan yayi shahada. Wal ghariqu shahidun, manzon Allah yace wanda ruwa ya cinye shi ma ya mutu, wannan yayi mutuwar shahada. Akhrajahu Muslim, al imam Muslim ya fitar da wannan hadisi a cikin juz'i na 6 shafi na 51, da kuma al imam wa Ahmad, da imam Ahmad a cikin juz'i na 2 a cikin shafi na 552. An Abi Huraira, daga Abu Huraira Allah ya kara mishi yarda, sai malam yace wa fil babi an Umar inda al Hakim, a cikin wannan mas'ala shine yake nufi da babi. Akwai hadisin da Sayyidina Umar ya ruwaito wanda yake yana nan ainihin Hakim ya fitar da shi a cikin mujalladi na 2 shafi na 109, wal Baihaqi haka al Imam al Baihaqi shi ma ainihin ya fitar da wannan hadisi din. Mun gane wannan ko? To wannan ainihin shine abinda wannan hadisin yake fadi. A ƙasa sai Sheikhul Albani yace ai bida'il batni wa huwa al-istisqa wa infitahul batn, ma'ana ya zama cikin shi ya ainihin wato kumbura ya kulle shi har ya mutu. Wa qila huwa al-ishal, wasu kuma suka ce ai kamar gudawa da zai rinka ainihin yi daga cikin shi. Wa qila, wasu kuma suka ce allazi yashtaki batnahu, wanda yake cikin shi yake mishi ciwo har wannan cuta ta cikin shi ta kashe shi, to ainihin yayi mutuwar shahada. Ala ayi halin, duk cutar da ta shafi ciki ta zama sanadin mutuwar mutum. Ana fatan insha Allah ta'ala zai shiga cikin ainihin waɗanda wannan hadisi yake lissafawa. Allah ya samu daga cikin waɗanda zamu mutuwar shahada. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka.